Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Lahadi 12 watan Afrilu na shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri, sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Ɗan Kirista a fadin duniya suna bukin zagayowar ranar Lahadin Ista, amma bukin nasu na bana ya bambanta da na shekarun baya saboda cutar COVID-19. Jami'ai a ƙasar Australia sun ce hutun bukin Easter wani lamari ne mai muhimmanci a kokarin daƙile yaduwar cutar coronavirus. Kanin jakadun kasashen Africa a China sun aike da wata wasiƙa ga ministan harkokin wajen ƙasar akan abin da suka kira wariya da ake nuna wa 'yan Africa a China.
Kanin labaran kenan, a cikin shirin namu ne za ku ji cewa a Nigeria gwamnatin jihar Katsina ya yi ƙarin haske kan dokar hana zirga-zirga a daura bayan da aka tabbatar da mutum uku na ɗauke da cutar coronavirus.
Daura local government ba shiga ba fita, kuma kowa ya zanna a gidan shi. Jami'an tsaro za su ba da cikakken gudunmuwa na tabbatar da cewa kowa ya zanna a gidan shi. Ba mu son mu ga kowa akan titin garin Daura.
Haka kuma za ku ji cewa an cimma matsayin a bar tashoshin jiragen ruwan Najeriya su ci gaba da gudanar da aiki duk da ana hutun Easter. To ko menene muhimmancin bude su?
Akwai muhimmanci na cewa a shigo da wasu kayayyaki kamar magunguna, kayayyaki na asibiti da abinci da kuma abubuwan da za a sarrafa a masana'antu ke nema don sarrafa abin da suke.
Sannan wani babban limamin Kirista a garin Ibadan na jihar Oyo ya bayyana wa mabiya addinin Kirista tasirin Easter Sunday. Bayan nan muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo wanda Madina Dahir mai shanu take gabatarwa, sai kuma ra'ayin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan sai ku gyara zama domin jin labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. ‘Yan Kirista a fadin duniya suna bukin zagayowar ranar Lahadin Easter, amma bukin nasu na bana ya bambanta da na shekarun baya saboda cutar coronavirus. A maimakon su je coci, galibi za su yi bukin wannan muhimmiyar rana mai tsarki a shekarar Kirista ne a gida, a wannan lokaci da aka umarci mutane su zauna a cikin gidajensu domin takaita yaduwar cutar. Papa Roma Francis zai gudanar da sallar wannan rana kai tsaye a kafafen labarai da yanar gizo. Wasu malaman Kirista da suka bijirewa hukumomi a Amurka sun gayyaci masu ibada su zo coci, ko da yake birane sun yi tanadin matsugunai kuma an hana manyan tarukan jama'a. Amurka ita ce kan gaba a duniya wurin yawan masu cutar COVID-19 da ma yawan mace-mace. Cibiyar nazarin kiwon lafiya ta jami'ar John Hopkins ta ce Amurka tana da mutane sama da rabin miliyan da suka kamu da cutar, kana wasu sama da 20,000 sun mutu. Yayin da hukumar kiwon lafiya ta WHO da kasashe a faɗin duniya ke kokarin shawo annobar, coronavirus na ci gaba da yaduwa yayin da biliyoyin mutane da aka hana musu fita suke bukin Easter a cikin gidajensu. A hali da ake ciki kuma, jami'ai a ƙasar Australia sun ce hutun bukin Easter wani lamari ne mai muhimmanci a kokarin daƙile yaduwar cutar coronavirus. Yayin da ake samun sauƙin sabbin kamuwa da cutar, jami'an sun yi kashedi cewa kada a ɗauki wannan batu da wasa. Yawancin wurare na cikin dokar hana fita. Kanin jihar Victoria ta ƙara lokaci akan dokar ta ɓace zuwa wata guda nan gaba, tuni dai cutar ta hallaka mutane 59. Ku zauna a gida, wannan shine umarnin da aka baiwa mutanen Australia. Kada su halarci tarukan ibada tare da danginsu na nisa da abokai domin yin bukin Easter a ƙarshen wannan makon. An kuma haramta tafiye-tafiye zuwa wuraren shakatawa a wannan hutun. An kuma jibge 'yan sanda masu sintiri domin tabbatar da mutane sun biye wa doka. An dai ci gaba da rufe wuraren shakatawa na gabar teku da wuraren shaye-shaye da kuma gidajen sinima. A jihar New South Wales, manyan jama'a sun ce fita domin yin bukin Easter ba hujja bace na barin gida, kuma akwai tara da za a biya akan haka. A sakonsa na ranar Easter, Prime Minister Scott Morrison na Australia ya gargadi al'umman kasar su biye wa doka. Jakadun kasashen Afirka a China sun aike da wata wasiƙa ga ministan harkokin wajen kasar China akan abin da suka kira wariya da ake nuna wa 'yan Afirka yayin da kasar ke kokarin daƙile sake bullar cutar coronavirus. Kasashen Afirka da dama a lokaci daban-daban sun buƙaci China ta duba damuwar 'yan Afirka, musamman a kudancin birnin Guangzhou inda ake zaluntarsu kuma ake fitinarsu. Bayan ta yi kokarin daƙile yaduwar cutar coronavirus wacce ta samo asali daga birnin Wuhan, China ta nuna matuƙar damuwanta da shigo mata da cutar, kuma tana ɗaukan ƙwararren matakan tantance baki da ke shiga ƙasar. Kanin ta tsaurara tsaron kan iyakanta, ta kuma musanta batun nuna wariya ga 'yan Afirka. A cikin ƴan kwanakin nan rahotanni daga Guangzhou sun nuna masu gida na korar ƴan Afirka daga gidajensu bayan an gudanar da gwaje-gwajen coronavirus a kansu ba tare da basu sakamakon gwajin ba. Ana nisanta da su kana ana nuna musu wariya cikin jama'a. Kafafen yaɗa labarai na cikin gida da shafukan sada zumunta ne suka fito da wannan labarin.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, bari mu leƙa taskar rahotannin mu. A Najeriya, gwamnatin jihar Katsina ta bayar da umarnin rufe karamar hukumar Daura Hasaiba Bata Gani bayan an tabbatar da samun mutum uku dauke da kwayar cutar coronavirus. Wakiliyarmu Madina Dauda ta hada mana wannan rahoton.
Gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ne ya bayar da umarnin rufe karamar hukumar Daura bayan an tabbatar da bullar annobar COVID-19 a yankin.
Za a rufe Daura local government ba shiga ba fita kuma kowa ya zanna a gidan shi. Jami'an tsaro za su ba da cikakken gudunmuwa na tabbatar da cewa kowa ya zanna a gidan shi. Ba mu son mu ga kowa akan titin garin Daura ko ƙauyuka da suka shafi garin Daura kuma ta hanyar lumana ta hanyar da ya kamata.
Gwamnati Matsari ya bayyana cewa an tura jinin mutane 23 waɗanda aka kyautata zaton sun yi mu'amala da likitan nan mai suna Yakubu Aliyu wanda ƙwararrun jami'an kiwon lafiya suka tabbatar da cewa cutar COVID-19 ko coronavirus ce ta sanadin rasuwarsa a makon da ya gabata.
Cikin 23 din nan guda uku sun dawo suna da cutar, matar shi da 'ya'yan shi guda biyu. Maganan nake muku yanzu haka ana kan hanyar kawo su Katsina a babban asibiti na Federal Medical Center inda akwai isolation center inda za a tsare su a ci gaba da ba su magani saboda koda ba su hara ciwon ba tunda suna da shi a jikin su za su hara. Sannan kuma ɗaukar samfur ana ci gaba da shi a Daura kuma su ma nan mutum uku za a gane duk waɗanda suka yi mu'amala suka yi hudda da su, su ma a ɗauki samfur ɗin su domin a kai a gwada.
Gwamnati Matsari ya ce ya yi ganawa na musamman da kwamitin ko ta kwana a jihar ga matakan da ya ba su izinin su ɗauka.
Wannan kwamiti zai samu kantuna ko kamfanonin sai da magani kamar guda uku ko guda hudu wanda ana iya barin su buɗe. Sannan akwai gidan sai da hatsi shi ma sun samu kamar guda uku ko guda hudu za su bar su a buɗe. Sannan za su samu wani wuri wanda za a killace shi ko dan saboda sayan kayan miya. To duk waɗannan wurare da aka killace za a tsare su, jami'an tsaro da jami'an lafiya za su tsare don su tabbatar da cewa abin da ya kamata shi ake yi wanda ya shafi yaƙi da wannan cuta ta COVID-19.
Matsari ya ce zai ci gaba da sa ido da bibiyar al'amura a jihar baki daya. To ko a wani hali yankin Daura yake a yanzu? Tambayar kenan da na yi wa ɗan majalisar wakilai daga Daura, Fatahu Muhammad.
Halin da ake ciki yanzu gwamnatin jiha ta ba da doka. Ita kuma dokar nan ana ba da ta ne don a tsaya a kalli abin da idan basira a kuma duba a ga mutane nawa ne suka yi cutanya da waɗannan mutanen da suke ɗauke da ita. Shi ne ita wannan ma'aikata ta NCDC ƙwararru da nauyin wannan COVID-19 ke kansu za su yi abin da ake kira contact tracing, wato mutanen da suka samu saduwa da mutum da yake ɗauke da shi kamar primary source kenan wanda yake ɗauke da ita. A dinga bin su ɗaya bayan ɗaya ana gwada su ana gani. Shi ne na farko. Na biyu kuma ita gwamnatin jiha ai ba za ta ɗauki hukunci ba ba ta yi tattauna ba da gwamnatin tarayya kuma da jami'an lafiya da jami'an tsaro. To mutanenmu suna ɗaukar abu jita-jita ana ta yaɗawa a duniya. Wannan yanar gizo da ake gani ta fi dambala in ka ɗauki abu ka rubuta ba ka san inda za ya ba.
Gwamnan ya ce gwamnati za ta bayar da tallafi ga mazauna ƙaramar hukumar Daura na tsawon lokacin da dokar za ta ci gaba da aiki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ta Red Cross tana kira ga ƙasar Libya ta tabbatar da ana kai kayan taimako yayin da take aiwatar da matakan kare kai daga afkawa annobar coronavirus. A wata sanarwa a Tunis, babban birnin Tunisia, a yau Lahadi, Red Cross ta bayyana matuƙar damuwanta cewa dubun-dubatar 'yan Libya sun makale a cikin tsananin yaki yayin da bazuwar cutar coronavirus ke barazana, kada yake kara nakasa tsarin kiwon lafiyar kasar mai fama da tashin hankali. Kasar Libya da mutanenta suna bukatan gudunmuwa da kudade domin tinkarin wannan kalubale a cewar sanarwar, ko da yake kafa dokokin hana fita da rufe kan iyakoki domin dakile yaduwar cutar suna da muhimmanci wurin tabbatar da matakan kare kai, amma suna haifar da kalubaloli ga ayyukan kai kayan taimako da kuma raba abinci da magunguna da abubuwan bukatun yau da kullum. Da ƙarshe, miliyoyin mutane ne suka rasa ayyukansu kana aka rufe gidajen cin abinci da gidajen sinima da gandun shakatawa saboda cutar coronavirus. Amma duk da haka akwai kuma abubuwa da ke samun ci gaba kamar kasuwancin tsiro ko shuka. Yayin da makonni suka koma watanni na zaman gida, mutane da dama suna samun kwanciyar hankali a cikin yin gonar lambu. Ganin wannan muhimmiyar kasuwanci na California da ke karkashin sashen noman kasar, yawancin masu renon tsiro suna buɗe, amma wasu kuma kasuwancin nasu ya sauya. Richard Ward, mai gonar lambu, ya ce ya ga an samu ci gaban kasuwancin kayan lambu. Ya ce a da an san su ne da sayar da kayan gona masu jibirin fari, amma yanzu kasuwancin kayan lambun na samun bunƙasa. A lokacin yakin duniya na biyu a Amurka da Turai, an karfafa wa mutane da dama gwiwa su yi gonar lambu wanda ake kira lambun nasara. Wannan wani abu ne da Richard Ward ke tunawa da shi, wanda aka haife shi a kusa da ƙarshen yakin duniya na biyu.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga cigaban rahotannin namu. Yayin da ake cigaba da hutun Issa a Najeriya, shugaban hukumar tashoshin kasuwancin jiragen ruwa ta kasar Hassan Bello ya ce dukkan 'yan kasuwar da suka yi odar kaya daga kasashen waje suna iya zuwa su dauki kayan su. Hakan na zuwa ne bayan da suka tattauna da shugaban hukumar custom ta kasar. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Nasiru Adamel Hikaya ya aiko mana.
Hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa ta Najeriya, wato Nigerian Shippers Council, ta ce tashoshin ruwa za su kasance a buɗe lokacin bikin Easter don kwasar kayan da aka yi oda. Easter dai lokaci ne da mabiya addinin Kirista ke bikin tuna ranar da Yesu Kristi ya tashi daga matattu bayan kwana uku da gicciye shi. Shugaban hukumar kasuwancin jiragen ruwa Hassan Bello ya ce duk 'yan kasuwa da suka yi odar kaya na iya zuwa don ɗaukar kayansu. Wannan ya biyo bayan tattaunawa da cimma hakan ne da shugaban hukumar custom Kanar Hamid Ali. Hassan Bello ya ce kamar yadda tashoshin sama ke ayyuka na musamman, haka na hada-hada ta ruwa za ta kasance a buɗe don shigo da muhimman abubuwa da mutane ke bukata a lokacin kalubalen cutar coronavirus.
To lallai hakika an buɗe tashoshin jiragen ruwa saboda kada tattalin arzikin Najeriya ya tsaya cap. Akwai muhimmanci na cewa a shigo da wasu kayayyaki kamar magunguna, kayayyaki na asibiti da abinci da kuma abubuwan da za a sarrafa a masana'antu ke nema don sarrafa abin da suke kerawa ko abin da suke yi. Bai kamata a rufe wannan tashoshin duka ba. Presidential Task Force sun ba da izini cewa a bude tashoshin da ke iko, kuma mun ga tasirin irin wannan abubuwa. Amma duk da haka nan dole sai mun yi takatsantsan mu tabbata cewa an dauki mataki, wannan tashoshin ba za su zama wurin da za a baza wannan cutar ba. Ya kamata a yi takatsantsan a tabbata an bi umarnin da aka bayar na cewa a wanke hannuwa, kada a yi cinkoso, kuma muna dubawa mu Najeriyan Shippers Council mu tabbata cewa an bi wannan ka'idoji.
A tudiya take ce zuwa yanzu akwai wasu muhimman kayayyaki da ake bari su shigo Najeriya saboda amfanin al'umma dan saboda kada lamura su tsaya cak.
Eh, haka ne, abubuwa da yawa kamar abinci ana shigowa da shi, ana shigowa da magunguna, ana shigowa da abubuwa da yawa ba wai ta tashar jirgin ba kawai, hadda ta tashar jirgin sama.
Mutane na nuna bukatar isar kaya ne musamman ma sassan kasar da ba a bakin teku suke ba. Kazalika yin lamarin ya kara inganta da samun nan gaba tura hajar kasuwancin ketare daga tashar Tudu ta Kaduna.
A buɗe kai biya haƙƙin gwamnati ka dauki kayanka, haka kuma masu harkar kai doya dinga daga waje da irin jinja dinga da irin soko da duk dai abubuwan da ake bukata a kasashen duniya, daga nan Kaduna za ka zo ka cika kwanciya dinka ka tura, kaga an samu sauki ba sai ka je Lagos ba.
Duk da dakatar da zirga-zirgar jama'a ta jiragen kasa, wannan ya nuna za a samu hada-hadar hajoji masu muhimmanci don amfanin jama'a da ke bin dokar matakan hana yaduwar corona. Nasiru Adamaili, kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya, to har yanzu dai muna Najeriya, yayin da mabiya addinin Kirista ke bukukuwan Easter Sunday a fadin duniya ciki har da Najeriya. Wani babban limamin Kirista a Ibadan Joseph Akinfenwa ya bayyana tasirin Easter Sunday ga mabiya addinin. Ga rahoton da wakilinmu na Ibadan Hassan Umar Tambol ya aiko mana.
A yayin da mabiya addinin Kirista ke bukukuwan Easter Sunday a fadin duniya ciki har da kasar Najeriya, wani babban limamin Kirista a Ibadan fadar gwamnatin jihar Oyo, Archbishop Joseph Akinfenwa, ya bayyana tasirin Easter Sunday ga mabiya addinin Kirista. Archbishop Joseph Akinfenwa yace Easter Sunday tunatarwa ce ga mu ji tsoron Allah ga duk abin da muke yi tare da ƴan uwanmu mutane. Bishop Akinfenwa yace mu ji tsoron Allah tare da yin gaskiya ga dukkan bil'adama ta yadda Allah ta'ala zai yafe muna kurakuranmu, tunda babu wani abu da yake na dindindin a duniya in banda ikon Allah sarki. Limamin Kristan Joseph Akinfenwa ya buƙaci mabiya addinin Kirista da su takarkare wajen yin addu'o'i da roƙon Allah domin samun sauki ga cutar coronavirus. Wasu mabiya addinin Kirista sun yi magana a game da tasiri ko amfanin wannan rana ta Easter Sunday.
My name is Adekoya David. Easter Sunday is all about Jesus Christ. He died and resurrected on the third day. So is it time for Christians to show remorse and a godly sorrow to repent on the
Mr. Adekoya Adebiti yace bikin Easter Sunday shine a game da yadda Almasihu ya mutu, yadda aka gicciye shi a rana ta uku. Lokaci ne da Krista za su yi nadama, kana su tuba ga duk saban da suka yi, sannan su godewa Allah sarki.
Sunan Abdullahi Salam Adwala. Abu za mu gaya musu kowa yanzu saboda rashin abin da yake cikin duniya yanzu ba dadi yanzu, amma duk Kristen duk abin da suke roƙi Allah ubangi duk abin da yake cikin wannan waje Allah fitar mana da shi, su mu ji dadi a cikin wannan duniya yanzu, kuma su Kristen su fita waje duk abin da suka gada mu wallabe da shi su ba su, su ma su ji dadi a cikin gidansu. Sai mu ji abin da yake cikin duniya yanzu kenan. Kristen duk abin da yake duniya kowa yake cocin shi ya roki Allah, duk abin da yake nan duniya ya fito mana da shi Allah ya sa mu ji dadi. Kamar corona virus nan duk dadi bane a cikin duniya yanzu, amma duk duniya ne yanzu ba mutu ba guri dai bane, amma Allah ya sauke gyara mana cikin wannan Kristiyan kowa ya roki Allah ubangiji alifta da mun da shi a cikin duniya.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matasa a duniyar gizo. To albishirinku matasa. Sauraro barka da dawowa wannan filin na matasa a duniyar gizo tare da ni taku Madina Mai Shami, mai jagorantar wannan shirin sau ɗaya a kowane mako. Ga waɗanda yau suka fara sauraron wannan shirin, matasa a duniyar gizo shiri ne da kai duba alfanu da kuma illolin shafukan sada zumunta, duba da yadda komai namu ya koma yanar gizo yanzu. To masu sauraro, dai yau filin naku ne. Yau na tsakuro wasu masu bibiyar wannan shirin na wasu biyu domin jin irin tasirin da shafukan sada zumunta ke da shi a rayuwarsu.
Irin tsara ka gida su zama Ismail.
To zan yi na so in tambaye ka a matsayinka na matashi, idan an ce maka shafukan sada zumunta ko kuma na yanar gizo a turanci social media kenan, me ke zuwa kanka?
Social network dai wani tsari ne wanda tsara ka kawo da shi ko muke aiki da shi saboda yana ƙara wayar da mu akan wasu abubuwa na rayuwa wanda da kusan ba mu san su, amma sai ta hanyar social network wanda suke sadar da mu da wasu mutane, wasu na ƙasa, wasu kuma na jihohi, wasu ma na lokacin gwamnatinku. Gaskiya social network yana da tasiri sosai a tare da rayuwata, saboda ya sa ni na sadu da yawan mutane wanda ko ban taɓa tunanin sadu da su ba, amma ta hanyar social network yana yin tasiri a tare da rayuwata, kuma ina jin daɗin kasancewa da social network.
To za ka iya rayuwa ba da social media ba?
Ina Madina, ai ba zai yiwu saboda already ko yaya ban rago kwana ɗaya zan ga social network sosai, wasu ma su dinga kira na yaya, amma ta zuba kawo wallahi ban ce wallahi, kuma ina jin kamar damuwa in ban hau ba, dan duk daren na dole sai na hau su nake jin daɗi.
Me za ka ce ka fi amfana da social media a rayuwarka?
Social network yana amfani da shi wajen tafsirarka da kuma ganin yadda duniya take kasancewa saboda yanzu duniya ta zama suwa ta kuma ni kake ina san da dinga ni ina mu abokin labari ne gaskiya ko da yaushe ina san in dinga update din kai na wajen labari haka kuma abin da dan shaji na ina san da dinga ganin abubuwa saboda an kare ilimi akai saboda inda na shige zaman to ina da wayewa akan harka addini da kuma bangaren labarai bana san me zaman to a ce wani zai wannan labari na haka ce nan ba labari
to yau idan an ce waya ka tafa fadi yaya zaka ji
kai a lokacin na kai wakin din Facebook ya Madina lokacin sai da nukan kwana ina ban da
lafi rashin lafiya kai saboda Facebook din ka ya samu matsala
saboda Facebook ya samu hala sai rashin lafiya fa ta kwana ji idan zan yi
kamar wani irin illa ya maka ga rayuwarka
ayye mu illa saboda nayi mifin din wasu abokan da hayyin zuban da sai su ba saboda nayi zaki har yanzu ba zuwa saboda a lokacin a kowa su suna da nemi sulusu wanda har yanzu ban da su a rayuwa
na. Eh da farko gana Ahmad Tijjani da wadi. Eh to gaskiya tasirin social media rayuwa ta kamar da ka sani komai na rayuwar mu ne na yanzu komai ya koma harkar social media wato kafofin sada zumunta na zamani fannin ce karatu a makaranta ina yuzu in ce zan ce 70% na karatu na yanzu ina yin ce through social media ba wai ana karanta takardu irin misalin shi hard copy saka ba
to kullun kake amfani da social media
a gaskiya ni kam zan ce social media sai dai gari da waye ba kowane wayewan gari musamman ma sun san duka kafofin watsa labarai musamman ma shi international media ne kowa suna da shi wato website da suke tace labaran
su wato shafin yanar gizo
shafin yanar gizo da suke watsa labarun su musamman ma wasu labarin zaki gani sun watsa shi a shafukan su amma mun ba su watsa a rediyo ba to irin wannan labarin kowane wayewan gari ina bin duka shafukan su domin san yau me gari me yake faruwa a kasan
to shafukan sada zumunta guda nawa kake da su
okay akwai Facebook Twitter Instagram da har ma ke YouTube da kuma LinkedIn.
To wanne ne kafi hawa kullum?
A gaskiya zan ce Twitter.
Twitter me yasa?
Domin gaskiya yawancin labaru na yanzu suna kan Twitter. Musamman ma in ce manya-manyan mutane wato prominent mutane a society. Zan ce sun fi amfani ma da Twitter. Musamman ma in dai kina son labari dai a ce labari wanda like in ce breaking news haka idan ka je Twitter za ka ganci kamar yanzu ya faru yanzu za ka ganci
wato an fi samun labarai da dumidumin sa a shafin Twitter kenan
yawa a Twitter ana samun labarai da dumidumin sa kuma a wannan shafin ina ga ya kawo ma wani abu zan ce na interaction kamar mutane kamar leaders da kuma mu'amala tsakanin jagorori da kuma mabiyansu domin a da duka idan kamar shugaban kasa ko minista ko wani kan yi duk taro wani kasa ko wani abu duka za ki ga an wallafa wannan abin to za ki san yau ina wannan yake har ki samu maybe idan sharhi ko wani abu akai tsakanin da duka wannan babu
to lokaci dai yayi halinsa kamar ko da yaushe za ku iya ƙara jin wannan shirin da kuma shirye-shirye na da suka gabata a shafinmu na voahausa.com kawai ku garzaya zuwa shirin rana ƙarƙashin kowace ranar Lahadi kuma tabbatar cewa kuna tare da ni kai tsaye a kowane mako ni ce taku Madina Dahiru Meshani daga nan gundumar Colombia cikin shirin matasa a duniyar gizo
a gaida Madina Dahiru Meshani yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar email sakon mu na farko ya fito ne daga Sale Sa'idu Daura ya ce salam biyoyi Hausa mutalakan garin Daura ba mu ji daɗin kakaba mana wannan doka ba irin yadda dimbin jama'a za su shiga mawuyacin hali na kuncin rayuwa sakamakon ba su da abin da za su ci Allah ya kyauta sakon mu na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau ya ce hakika ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi gyare-gyare amma gyara ba game da kuɗin tallafin da take tana bayarwa domin gaskiya jama'a da dama sun ce fa abin baya isa gare su wato dai rigiya ta bayar da ruwa kenan guga ta hana Allah ya kyauta Sako daga Muhammad Malamin Tami Dinki unguwar Alheri Zuri yace salam biyoyi Hausa duk da dai ba mu da mutum ko ɗaya wanda ya kamu da wannan cuta ta coronavirus a yankin Zuri da Yauri. Sanata mai wakiltar Zuri da Yauri ya samar mana da asibitoci har guda biyu. Ashirin koda ta ɓaci akan cutar nan mai shaƙe numfashi wato coronavirus a zaman gudunmuwar shi ga al'ummar yankin da yake wakilci. Sai sako daga Usman Shitu Mahute ya ce ya Allah muna roƙonka dan daraja fiyen halitta manzon tsiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga kawo mana ƙarshen wannan bala'i na annobar cutar coronavirus da ta jame wa duniya kadangaren bakin tulu. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Malam Usaini Dango ta Karaso jihar Yobe take salon biyoyin Hausa. Gaskiya ana wa ganin yadda manyan kasashen duniya shugabanni da sarakuna da masu hannu da shuni suke tsoron haduwar shi da cutar coronavirus ko COVID-19 a takaice haka suke tsoron Allah. Wallahi da talaka ba haka rayuwarsa take ba, kai da za mu iya cewa ma ba talaka a duniya. To manyan duniya ya kamata ku sani cewa wasan buya da kuke yi da cutar COVID-19 to tashin hankalin ranar hisabi ta zarar da ke tsakanin su tamkar nisan sama da ƙasa ne. Da fatan za ku gyara halinku don samun lamarin ta ruwan sanyi. Madalla yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da takaitattun labaran duniya.
An kirista a fadin duniya suna bukin zagayowar ranar Lahadin Easter, amma bukin nasu na bana ya bambanta da na shekarun baya saboda cutar coronavirus. A maimakon su je coci, galibi za su yi bukin wannan muhimmiyar rana mai tsarki a shekarar Krista ne a gida, a wannan lokaci da aka umurci mutane su zauna a cikin gidajensu domin takaita yaduwar cutar. Papa Roma Francis zai gudanar da sallar wannan rana kai tsaye a kafafen labarai da yanar gizo. A hali da ake ciki kuma jami'ai a ƙasar Australia sun ce hutun bukin Easter wani lamari ne mai muhimmanci a kokarin daƙile yaduwar cutar coronavirus. Yayin da ake samun saukin sabbin kamuwa da cutar, jama'an sun yi kashedi cewa kada a dauki wannan batu da wasa. Yawancin wurare na cikin dokar hana fita, kana jihar Victoria ta ƙara lokaci akan dokar ta ɓace zuwa wata guda nan gaba, tuni dai cutar ta hallaka mutane 59. Jakadun kasashen Afirka a China sun aike da wata wasiƙa ga ministan harkokin wajen ƙasar China akan abin da suka kira wariya da ake nuna wa 'yan Afirka yayin da ƙasar ke kokarin daƙile sake bullar cutar coronavirus. Kasashen Afirka da dama a lokaci daban-daban sun buƙaci China ta duba damuwar 'yan Afirka musamman a kudancin birnin Guangzhou inda ake zaluntar su kuma ake fitinar su. Bayan ta yi kokarin daƙile yaduwar cutar coronavirus wacce ta samo asali daga birnin Wuhan, China ta nuna matuƙar damuwanta ga shigo mata da cutar, kuma tana ɗaukan ƙwararren matakan tantance baki da ke shiga ƙasar, kana ta tsaurara tsaron kan iyakanta, ta kuma musunta batun nuna wariya ga 'yan Afirka.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma idan Allah ya kai mu gobe da safe za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma Liu Sahili da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau, ni Muhammad Hafiz Baballake ke son ku tsaya lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
la meilleure musique et les dernières nouvelles, VOA.